بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yammacin Asabar 13 ga watan Rabi'ul Akhir, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437, daidai da 23 ga watan Januwari shekarar miladiya ta 2016. Wannan shine kaset na 51 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad واللفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر الزرعي الدمشقي واند أكفساني لسونا ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام الثاني الله أبنك جيغافة تامش لتافن زاد المعات موسوعة شيء تتاريه النبي صلى الله عليه وعلى الله سلام لتافيني قومي دروانكا دنغني دا dukkanin al'amuran da ke da alaka da rayuwa da manhaji da tarbiyya da karantawa da al'adu da tsarin zamantakewar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu akai. Babu shakka Ibn Qayyim al-Jawziya ya kai matuka wajen tattara bayanai game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tafarkin rayuwarsa. Malamai suna masa jinjina saboda lura da cewa ya rubuta wannan littafi alhalin yana nesa da kasarsu, nesa da maktabarsa, nesa da kayan aikinsa, a lokacin da yake halin aikin hajji a kasar Makka. Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi. Zamu tashi inda malai yake cewa faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi sunani war rawati. Bayan da malai ya gama mana bayani akan abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake aikatawa bayan sallah na azkar da addu'o'i da sana'i da yabo da yake wa Allah da yadda yake gudanar da waɗannan abubuwa, muka ji cewa waɗannan azkar su yake yi. Babu wata addu'a da ake yi ta ainihin wato ayi ta jima'iyan, wannan na faɗa saura suna amsawa, ko kuma a samu wani limami ko wani malami ko shehi ya dinga raba addu'a ana qul huwallahu qafa uku idza jaa falaki da nasi laqad ja'akum ayatul kursiyyu da alam na sharaha, wane ne da wane ne, duk waɗannan ba sa cikin manhaji na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wajen addu'o'i a bayan sallah. Muka ji cewa kuma har ila yau dukkanin tasbihin da manzon Allah yake yi sallallahu alaihi sallama yana kirgawa ne da ƴan yatsun hannunsa, baya amfani da wata na'ura ko wata fasaha wajen kirga waɗannan tasbihai, tare da cewa kuma a lokacin su suna da fasaha da ilimin da za su iya yin wasu abubuwa makamantan haka kamar carbi ko ire-irensa. Daga cikin kawaid kuma na ainihin tantance bid'a shine duk abin da yake a zamanin salaf akwai imkaniya ta yin sa, idan ba su yi ba ya nuna ba shi da alaka da addinin musulunci kenan. Allah ubangiji ya tsare mu daga bid'a da sharrinta. A takeice malam yake cewa shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dangane da sunnoni tabbatattu sune raka'o'i na nafilfili waɗanda ake yi a kafin ko bayan sallolin farilla. Wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yuhafidu ala ashari raka'atin fil hadari da'iman. Manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya kasance yana kiyaye sallatar wasu raka'o'i guda goma matukar yana zaman gida, diman da'iman baya fasa su sai dai yana halin tafiya ne. Wa hiya allati qala fiha ibn umara, waɗannan raka'o'i guda goma su ne Abdullahi ɗan Umar Allah ya ƙara masa yadda yake ba da hadisi game da yake cewa game da su yake cewa hafiztu minan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama 10 raka'ati, na kiyaye wasu raka'o'i goma waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yake sallata. Raka'ataini qabla az-zuhri, yace raka'a biyu kafin sallar azhar, wa raka'ataini ba'daha, da raka'a biyu bayan azhar, hudu kenan ko, wa raka'ataini ba'da al-maghrib fi baitihi, da raka'a biyu bayan sallar maghriba amma a gida ba a masallaci ba, shida kenan, wa raka'ataini ba'da al-isha'i fi baitihi, da raka'a guda biyu da yake yi bayan sallar isha su ma a gida yake yin su, takwas kenan ko, wa raka'ataini qabla salati subh, da kuma rakawoyi guda biyu wadanda yake yi kafin sallah asuba, wadanda su ma wadannan a gida yake yin su. Amma Abdullahi dan Umar bai ambata ba a wannan wajen. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi da sauran malamai, babu wata kura akan shi. Fa hadhihi lam yakum yad'uha fil hadar abada, malam yace wadannan nafulfuli sam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya barin su a halin gida har abada bai fasa yin su ba. Indai yana zauna a Madina to bai fasa yin raka'a biyu kafin azhar, raka'a biyu bayan azhar, raka'a biyu bayan magariba a gida, raka'a biyu bayan isha a gida, raka'a biyu kafin asuba. Manzon Allah baya fasa waɗannan, sune as-sunanur rawatib. Da ka ahlus sunna a kiyaye waɗannan nafilfili, a ci gaba da yin su, a raya su. Yana daga cikin abin takeici da ban mamaki yadda ahlus sunna ba sa yin waɗannan ainihin wato salloli. Galibin mu kawai muna takaituwa ne akan sallar farilla da an idar, kowa ya zama min sara'anin nasi, daga cikin yan gaggawa, tasbihi ma akan mashin muke ko akan kafa ko a hanya komawa kasuwannin mu ko shagunan mu ko ofisoshin mu ko wuraren firan mu. Abinda ya kamata mutum ya kokari yayi istiglalin waɗannan damammaki dan sallatar waɗannan salloli, domin lokaci da zai zo ba za ka iya su ba, saboda damuwar rayuwa ko kuncin talaucin rayuwa ko yawan shekaru ko makamantansu. Hadisi ingantacce al-Imam Abu Dawuda ya fitar da shi, cewa Bukhari ma ya fitar da wani bangare na hadisin. Duk mutumin da ke ayyukan alkhairi idan ya samu larurar da ba zai iya ba, za a ci gaba da bashi ladan waɗannan ayyuka, kamar kace za a ci gaba da bashi fansho na wannan ayyuka. Ma'ana mutumin da ke yin sallar nafilfili ko qiyamul layli ko azumi ko yawan tilawa alqur'ani ta zama al'adarsa, ana nan sai wata larurar rayuwa ta hana shi. Kamar a ce mai azumi sai ya gamu da ciwo irin na ainihin gamban ciki, ba zai iya azumi ba ko da na farilla. Ko wanda yake wato mai yawan sallar dare sai ya kama aikin gadi, ba zai iya sallar dare ba, mai gadi ne ko direban mota ne, ko ya tsufa ba zai iya yawan wannan tashin sallar daren ba. To Allah zai sa mala'iku su ci gaba da bashi ladan wannan aikin. Haka kuma in bai da lafiya ne, za a ci gaba da bashi ladan aikin. Da haka jama'a mu yi kokari mu dinga waɗannan salloli, Allah ya sa mu dace. Sai mala'iki cewa walamma fatatuhu raka'atani fi ba'da az-zuhri, wata rana raka'a biyu din nan na bayan azhar sun taba kubucewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, qadahuma ba'da al-asr, shine ya rama su bayan sallar al-asr. Tace kissan nan ta ainihin matarsa da har ta sanya wata baiwa, Ummu Salama ce ko, ta sanya wata baiwa ta je ta dakata ta ji me yasa yake yin sallah bayan al-asr bayan kuma ya hana. Ma'ana wannan yana tabbatar da sunnancin idan ma har ka rasa damar yi bayan azhar saboda wata bukata ko wata larura, to kana iya qada'in ta karama ta bayan al-asr. Wadawama alaihima, kuma ya dimanci yin waɗannan raka'o'i guda biyu na bayan sallar azhar. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza amila amalan athbathu wa qada'a as-sunan wal rawatib fi awqatin nahyi amun lahu wa li ummati, manzo Allah ya kasance idan ya dage akan yin wani aiki, idan yana wani aiki yana tabbatar da aikin bai fasawa, domin shine mafi alkhairin aikin lada da zaka yi. Adwamuhu wa in qalla, ka nace kulli ka karanta aya 10 iyakar rayuwarka yafi akan rana guda ka zauna karanta izu 6, amma kuma sai ka saki baka sake karantawa. A ce kullun kana ainihin yin wannan nafilfili, ko da kwaya ɗaya ce ka rike kullun baka fasata, yafi akan ka tashi da dare kai tai kuma ka gaji ba za ka ƙara yi ba sai bayan wata 6. Adwamu, wanda za a yi tai ana nanatawa, domin Allah ba zai gaji da baka lada ba sai ka gaji da aikata, kamar yadda hadisi ya tabbata. Ina fata mun gane wannan. Yace kuma rama wannan sunanin rawatib koda a cikin lokutan da aka hana ne, ba khususiya bace, gama gari ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran al'ummarsa. Ma'ana indai kana yin ta a matsayin sunanin rawatib sai wani dalili yasa baka samu halin yi ba, in ka tuna koda lokacin da aka hana ne sai ka tashi kai. Wa ammal mudawamatu ala tilka raka'ataini fi waqtin nahyi fa mukhtassun bihi kama sayati taqriru dhalika fi dhikri khasa'isihi insha Allah ta'ala. Amma dimantar yin raka'a biyu a lokacin da aka hana, kamar bayan la'asar, ba kai tsaye bayan la'asar ba, can bayan la'asar to wannan daga cikin khasa'is wanda za a je can gaba inda za a yi bayani akan khasa'isul rasuli sallallahu alaihi wasallama to za a ambaci wannan a can manzo Allah yana da wasu abubuwa wasu qawaid na rayuwa da wasu shari'o'i da Allah ya bashi kari akan wanda aka baiwa al'ummarsa wanda kuma shi da kanshi ne ya yi bayani a waɗansu lokuta sa'an da ya aikata waɗannan ayyuka shine yayi bayanin cewa waɗannan ba sunnoni da ra'ayi koyi da shi akai ba ko kuma alqur'ani yazo qarara ya bayyana cewa wannan ba sunna bace da ra'ayi aiki ai koyi da shi akai kamar auren mata fiye da hudu kamar halaccin ba sai ya raba kwana a wurin mata ba turji man tasha'u minhunna wa tu'i ilayka man tasha ire-iren waɗannan da haramcin a auri matar shi bayan yaros wannan mana daga cikin khususiyarsa sannan da wasu abubuwa ire-iren waɗannan kamar farlancin sallar dare gare shi nafilatan laka wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka ga sunan burjik da halaccin wisali azumin sabzarci yayi azumi lokacin shan ruwa yayi ba zai sha ruwa ba ya zarce da azumi gobe ma ya ƙara yi wannan ma ya tabbata ga Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma cewa duk matar da ya gani in ya ga ta mishi kawai shikenan ta zama matar shi suna nan da yawa akwai littafi musamman da Al-Imam Suyuti yayi Khasa'isul Mustafa sallallahu alaihi wasallama ya lissafo su da dama daruruwan ainihin khasa'is na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna akwai wanda suke a cikin shari'o'i akwai wanda suke a cikin falalolin sa akwai wanda suke karamomi ne da Allah ya kara mishi a ƙari akan irin wanda Allah yake baiwa annabawa kamar kasancewar shi manzo ne ga dukkanin al'umma ba ga wasu yanki ko wasu mutane ko wata ƙasa ba kamar kasancewar shi Allah ya bashi falalar da kafin wata guda da ya kai farmaki cikin kafirai za su firgita su tsorata su shiga cikin taitayin su rasa yadda za su yi suna nan da yawa in ka karanta ashafa malam al-qadi iyad al-yahmusi ya kawo maganganu da dama akan su Allah ya gafarta mishi sannan da wancan littafi na al-imam suyuti da kuma littafin dalailun nubuwa na al-hafiz al-bayhaqi abubakar al-bayhaqi shi ma a cikin dalailun nubuwa ya tattauna akan khasa'isul mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama Allah ya kara mishi martaba da daukaka da salati a duniya da lahira a takeice malam yace za a yi bayani akan wannan a can inda za a tattauna akan khasa'isul mustafa sallallahu alaihi wa sallama wa kana yusalli ahyanan qabla adh-dhuhri arba'an wani lokaci manzon Allah maimakon raka'a biyu kafin azhar wani lokaci yakan maida su raka'a hudu kama fi sahihi al-bukhari kamar yadda bayani yazo a cikin littafin al-imam al-bukhari as-sahih ana aisha radiyallahu anha annahu sallallahu alaihi wa sallama kana la yad'u arba'an qabla adh-dhuhri daga aisha Allah ya kara mata yadda uwar mu'mine tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance baya fasa yin sallah raka'a hudu kafin azhar wa raka'ataini qabla al-ghada da raka'a biyu kafin asuba sai malam yace fa imma an yuqala to ko dai a ce innahu sallallahu alaihi wasallama kana idza salla fi baitihi salla arba'a idan a gida ne zai yi sunnatu adh-dhuhri al-qabliyya to yakan yi hudu ne shi sa Aisha ta gani ko kuma wa idza salla fil masjidi in ko a masallaci ne salla raka'ataini to sai yayi biyu wa hadha azhar ibnu al-qayyim ya ce wannan yafi fito da magana fili saboda in ya riga ya zo masallaci yanzu ana jiran shi ne ya bada salla to sai ya takaita sunna qabliyya ta azhar sai yayi biyu kadai idan ko bai riga ya fito ba to sai ya kara yayi hudu shi sa wancan na gida sai mata shi ce ta gani na masallaci kuma Abdullahi dan Umar ne ya gani dan haka in za ka yi sunna na ainihin qabliyya na rawatib kafin azhar in a gida kake to sai kai raka'a hudu idan ka riga ka zo masallaci musamman in kai ne liman ana jiran ka kenan to sai kai biyu ibnu qayyim ya ce wannan ya fi fitowa fili wa imma an yuqala ko kuma a ce kana yaf'alu hadha wa yaf'alu hadha wata rana yana yin biyu wata rana kuma yana yin hudu fa haka kullum min aisha wa ibn umara ma shahadahu kowa a cikin su biyun sai ya bada labarin abin da ya gani shi ma wannan taujihi ne da malamai sun yi shi wal hadithani sahihani la mat'ana fi wahidin minhuma yace kuma dai yaye ne waɗannan hadisai guda biyu ingantattu ne babu masoka gare su hadisan bukhari ne gaba ɗayan su wa qad yuqalu a kuma iya cewa inna hadhihi al-arba'a lam takun sunnatadh zuhri wadannan raka'o'in da yayi guda hudu a gida ba sunnatu zuhri bane ma'ana ko yayi su a gida in yazo masallaci sai ya ƙara yin biyu bal hiya sunnatun mustaqillatun kana yusalliha ba'da az-zawal a iya cewa wannan sunna ce mai zaman kanta wacce yake sallatar ta bayan rana ta yi zawali kama zakarahu al-imam ahmadu an abdullahi ibn sa'ibi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yusalli arba'an ba'da an tazula ash-shams cewa daga sahabi abdullahi dan sa'id yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallar raka'a hudu bayan rana ta yi zawali ma'ana rana ta gota daga tsakiya sanda zaka ga inuwar ka ta koma yamma maimakon da sanda rana ta take zaka ga inuwar ka kana take ta ne babu shade babu inuwa saboda rana tana tsakiya to da zaran ta gota ta karkata zuwa ga mafadarta ya zama yin ta tashi daga mabullarta sai a wayi gari kaga inuwar ka tayi ainihin wato gabas ta kullo ta gabas inuwar a lokacin da rana kuma ta yamma wannan shi ake ce mazawali da akwai manyan mutane ba su san zawali ba gara a dinga bayani ko Allah shi kyauta sai yace wa qala yace innaha sa'atu manzo Allah yace wannan wata awa ne wani lokaci ne da yuftahu fiha abwabus sama'i lokacin da ake bude kofofin sama fa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salihun ina fata ya zama ainihin wato a daidai wannan lokacin sanda za a bude kofofin sama ya zama akwai aiki na kwarai da ana bude sama mala'iku za su je da rahoto to sai zama sun tafi mun da wani aiki mai kyau wani ingantaccen aiki a daidai lokacin wannan hadisi yana da hanyoyi da dama akwai wanda suke sun inganta kamar riwayar al-Imam Ahmad amma akwai riwayoyi kamar wanda Imam Tabarani ya fitar da wata kissa doguwa wanda ainihin bata inganta ba amma wannan dai falalar ita ce ta tabbata kissa ce bata tabbata ba ka karanta littafin ad-da'ifa silsilatul ahadith ad-da'ifa na malam Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya gafarta mai a lamba hadisi na 6727 ina fata mun gane wannan wa fi sunani aidan an Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama kana idza lam yusalli arba'an qabla az-zuhri sallahunna ba'daha sannan ko ta riwaya har ila yau a cikin as-sunan sunan al-imam at-tirmidhi ne ya fitar da ainihin wannan riwaya cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance bai yi sallar raka'a hudun nan kafin azhar wadanda yake yin sa a gida ba sallahunna ba'daha sai rusi wadannan salloli a bayan sallar azhar din wa qala ibnu majah shi ko ibnu majah yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a riwaya ibnu majah yace manzon Allah ya kasance idza fatatul arba'u qabla adh-dhuhri idan raka'a hudu kafin azhar suka kubuce mushi sallaha ba'da raka'ataini ba'da adh-dhuhri sai yayi sallolin bayan sallar azhar kuma bayan yayi sunnatu adh-dhuhri al-ba'diyya wannan riwayar munkara ce jama'a Malam Albani Nasiruddin a cikin littafinsa Silsilat Da'ifa din can a lamba ta 4208 ya tabbatar da raunin wannan riwaya domin abinda take cewa yanzu shine yana yin raka'a 6 kenan bayan sallar azhar yayi biyun can da ya saba ya kuma rama hudun can da suka kubuce wannan da wannan ƙarin to munkari ne ina fata mun gane wannan wa fi Tirmidhi an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli arba'an qabla adh-dhuhr yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana sallar raka'a hudu kafin azhar wa ba'daha raka'atayn sannan bayan sallar azhar kuma raka'a biyu wa zakar ibn majah aidan an Aisha sannan ibn majah ya ƙara ruwaitowa daga Aisha cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yusalli arba'an qabla adh-dhuhri manzon Allah ya kasance yana sallar raka'a hudu kafin azhar yutilu fihinna al-qiyama yana tsawaita karatu a ciki wa yuhsinu fihinna ar-ruku'a was-sujuda yana kyautata ruku'u da sujuda ba wai zaka je ka yi shi ne burabura haka kawai ka caccafa ka tashi ba sallah ce za a yi cikakkiya mai ainihin wato cikakken ainihin natsuwa wannan hadisi al-Imam Ibn Majah a inda ya fitar da shi isnadin bai tabbata ba amma akwai riwayoyi na al-Imam Ahmad da Tabarani da al-Imam al-Hafiz Abubakar al-Khatib al-Baghdadi a cikin littafin tarihu Madinatu Dimashqa sun fitar da riwayoyi waɗanda in aka harhada su sai a ce hadisin hasanun ne bi majmu'i turqihi kamar yadda Malam Muhammad Nasiruddin al-Albani Allah ya gafarta musu gaba daya ya tabbatar da haka a cikin as-sahiha a lamba na 2700 da lamba 5 al-muhim ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wasu raka'o'i wanda guda 10 baya fasa su yakan ƙara bayan waɗannan yakan ƙara wata raka'a kwaya 4 wasu lokuta maimakon 2 a kafin azhar sannan waɗannan sunnoni na azhar koda ya samu kanshi a yanayi wanda bai yi ta ba ita qabliya din sunnatul zuhri al-qabliya to yakan bada muhimmanci wajen ya ga yara mata koda ko a lokutan hani ne ga sallah kamar can bayan sallar la'asar sanda rana ta tafi za ta fadi fa hadhihi wallahu alam hiya al-arba'u allati aradat aisha annahu kana la yad'uhunna mala yace waɗannan watakila Allah ya fi sanin daidai sune abinda Aisha take nufi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya barin su ko da wani lokaci sai ya sallace su wa amma sunnatul zuhri farraka'atani latani qala abdullahi ibn umar yuwaddihu dhalika anna sa'ira salawati sunnatuha raka'atani raka'atani yace su ko raka'a biyin da abdullahi dan umar ya ambata to sune asalin sunnatul zuhri me ke kara fito da wannan fili saboda dukkanin sauran sallolin kowace sunnata shine raka'a biyu bayan azhar din da bayan magariba da bayan isha waɗanda aka ce a gida yake yin su da kuma kafin waraka'atani na kafin alfijir ko wal fajru ma'a kauniha raka'ataini da kuma haka ma sallah asuba duk da sallah asuba raka'a biyu ne amma sunnata ma raka'a biyu ne ita ce raka'atul fajr da aka sani wannasu fi waqtiha afragu ma yakununa musamman in maka lura cewa lokacin da ake yin sallah asuba da kafin sallah asuba sa'ad da ake yin nafilar raka'atul fajr mutane a lokacin sun fi koyoshe zama a natse yadda za su yi sallah saboda sun yi bacci sun huta sun tashi da jiki mai nishadi to ya kamata a ce inda za a ƙara yawan sallah ta sunnatu ma qablal maktuba to da a asuba ya kamata a ƙara saboda lokacin akwai nishadin da mutum zai iya yin salloli fiye da raka'a biyu sabanin azhar wacce ake yin ta a cikin awoyin neman rayuwa awoyin na jiddiya na ana ta aiki ana hada-hada akai a kawo da wuya ka samu wani mutum wanda yake da abin yi indai ba zauna gari banza bane a ce azhar ta yi kuma amma yana nan ana ɗaya yana bacci ko da zauna gari banza ne baya kaiwa azhar yana bacci sai dai in ya zama shedani na karke wanda bai san abin da ya kawo shi duniyar nan ba azhar a ce tun da garin Allah ya waye har azhar mutum bai farka ba bai san halin da yake ciki ba bai tashi ya samu karsashin shiga duniya ba kaga kenan azhar a cikin tsarin al'adar rayuwar mutane lokacin ta yakan zo ne a lokacin da kowa yana cikin harkoki kowa is busy galibi akan bar wasu abubuwa ne a taho a yi ta za a bar office ne ko kasuwa ko shago ko a dakata da tafiyar da ake yi ko a cikin masana'anta inda ake aiki ma'ana kowa dai da ka ganshi sanin za a yi sallah azhar to akwai wani abu da ya baro yana yi wani abun duniya da ya bari yana yi sannan ya zo shiga sallah amma sallah asuba fa kowa ya taho ne daga bacci ɗan kaɗan ne masu tahowa daga wani aiki da haka kowa ya yi dogon bacci na aƙalla awa 5 zuwa sama da haka zai samu kanshi a cikin halin natsuwa da karsashin da zai iya yin sallah fiye da raka'a biyu amma da haka aka batta a raka'a biyu ko wannan nuna cewa sunanin rawatib asalinsa raka'a biyu ne mun gane fiqihun malamin ko sai yake cewa wa ma hadha sunnatu raka'atani wa ala hadha to dan haka fa takunu hadhihi al-arba'u hiya allati qabla adh-dhuhri wirdan mustaqillan sai zama waɗannan raka'o'i guda 4 kafin azhar wani wurdi ne mai zaman kanshi sababuhun tisafun nahari wa zawalu shamsi, dalilin sa shine rana wuni ya kawo tsakiya kuma rana ta gota. Wa kana Abdullahi ibn Mas'ud yusalli ba'da zawali 8 raka'ati. Abdullahi dan Mas'ud ya kasance shi bayan zawali ma raka'a 8 yake yi. Wa yaqulu, yana cewa innahunna, waɗannan raka'o'i guda 4 ya adilna bi mithlihinna min qiyamil layl, matsayin su daya da raka'a 8 amin irin su a cikin sallar dare. Wa sirru hadha wallahu a'lam. Ibn Qayyim yace sirrin dake cikin haka Allah ya fi sanin daidai, annan tisafan nahari muqabilul lintisarin layl, intisafin layl, rana san da ta take ta tsakiya din nan tai zawali, to daidai take da tsakiyan dare wajen falala. Wa abwabul sama'i tuftahu ba'da zawali shamsi, ai mun ji cewa ana bude kofofin sama bayan rana ta tsakaita. Wa yahsulu adnuzulul ilahi ba'da intisafin layl, kamar yadda Allah yake sauka cikin tsakiyar dare. Fahuma waqta qurbin wa rahma, waɗannan lokuta guda biyu, sanda rana ta gota da sanda dare ya gota, to lokuta ne na kusanci da Allah da kuma lokuta ne na rahama. Fa hadha tuftahu fihi abwabu sama, shi na rana sai a bude kofofin sama. Wa hadha, shi ko na daren, yanzulu fihi rabbu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya, Allah yakan sauko da kanshi zuwa sama ta nan kurkusa. Yace ina masu neman tuba in yafe musu, ina masu zunubi su faɗi cewa sun yi zunubi su yi nadama na gafarta musu, ina masu neman bukatu na biya musu, kamar yadda hadisi ya tabbata. Karanta littafin sharhu hadisin nuzul na malam Ibn Qayyim al-Jawziyya da littafin ainihin al-ulu lil alil ghaffar na ainihin al-imam al-hafiz az-zahabi da kitab at-tauhid na Ibn Manda da kitab at-tauhidi na malam ainihin imam al-a'imma Ibn Khuzaima, Allah ya gafarta musu gabaki daya. Wannan tabbataccen abu ne a cikin aqidar musulmi, babu shakkin game da shi. Ina fata mun gane wannan. Sai malam yake cewa wa qad rawa muslimun fi sahihihi min hadisi ummi habibata qalat, al-imam muslim ya fitar a cikin as-sahih din sa daga hadisin babbar ainihin uwar mu'minai ummu habiba, Allah ya kara mata yarda da daukaka, tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, naji manzon Allah yana cewa man salla fi yawmin wa laylatin sintai asharata raka'a buniya lahu bihinna baitun fil janna, wanda duk ya sallaci raka'a 12 tsakanin wuni da dare za a gina masa gida a aljanna. Wannan falala ce tabbatacciya jama'a game da waɗannan nafilfili. Wa zadan nasa'iyyu wa tirmidhiyyu fihi, al-imamu an-nasa'i da tirmidhi suka ƙara a cikin wannan riwaya 4 qabla adh-dhuhri wa ba'da wa raka'ataini ba'daha, raka'a 4 kafin azhar, raka'a 2 bayan azhar, 6 kenan ko, wa raka'ataini ba'dal maghrib, da raka'a 2 bayan magriba, 8 kenan ko, wa raka'ataini ba'dal isha, da raka'a 2 bayan isha, 10 kenan ko, wa raka'ataini qabla salatul fajri, da kuma raka'atul fajri wanda ake kafin sallar asuba. Wa qala an-nasa'i, imamu an-nasa'i yake cewa wa raka'ataini qabla al-asr, da kuma raka'a 2 kafin al-asr, badala raka'ataini ba'dal isha'i, maimakon waɗancan na isha, a riwayar Imam Tirmidhi kenan. Wa sahahu Tirmidhi, amin, a riwayar Nasa'i. Wa sahahu Tirmidhi, wannan hadisin al-Imam Tirmidhi ya inganta shi, hadisi ne ingantacce babu kura kan shi insha Allah. Wa zakar Ibn Majah an Aisha tarfa'uhu, Ibn Majah shi kuma ya ambata daga Aisha tana ɗaukaka riwayar zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, tace manzon Allah ya ce man sabara ala sintai 10 raka'a min as-sunnati, wanda ya dace ya dage ya ci gaba da yin sallah kullun, ya maida shi al'adarsa yin sallah raka'a 12 kullun na nafilfili, banallahu lahu baitan fil janna, Allah zai gina mishi gida aljanna. 4 qabla adh-dhuhri, raka'a 4 kafin azhar, wa raka'ataini ba'daha, da raka'a 2 bayan azhar, wa raka'ataini ba'dal maghribi, da raka'a 2 bayan maghriba, wa raka'ataini ba'dal isha, da raka'a 2 bayan isha, wa raka'ataini qabla al-fajr, da raka'a 2 ainihin wato kafin sallar asuba. Wa zakara aidan an abi hurairata an an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama nahwa, al-Imam Ibn Majah ya sake ambatan wata riwaya daga Abu Huraira kwatan kwacin wannan riwaya wa qala a cikin riwayar sai yace raka'ataini qabla al-fajr za a yi biyu kafin asuba wa raka'ataini qabla adh-dhuhri biyu kafin azhar wa raka'ataini ba'daha da biyu bayan azhar wa raka'ataini adh-dhunhu qabla qala qabla al-asr mai riwaya yace akwai kuma wasu raka'a guda biyu da ina jin kamar cewa aka yi kafin al-asr wa raka'ataini ba'da al-maghribi adh-dhunhu qala wa raka'ataini ba'da al-isha'il akhira da kuma raka'a biyu kafin maghriba ina jin kuma yace da raka'a biyu bayan isha ta karshe ma'ana isha da kasani ita ce isha ta karshe in an hada su ita da maghriba ya uwa take ne wadanda ake cikin duhun dare wa hadha tafsiru wannan tantancewa a ce ga lokacin da za a yi wannan ga lokacin da za a yi waccan yahtamilu an yakuna min kalami ba'd ar-riwati mudrajan fil hadith yana iya yuwa a ce wasu masu riwaya ne suka ainihin ƙara bayanai suka yi kokarin wazza'a waɗannan rakawoyi wa yahtamilu an yakuna min kalamin nabiy sallallahu alaihi wasallama marfu'an wallahu a'lam kuma ta iya yuwa ya zama wato daga zancen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama wallahu a'lam ma'ana abin da ya faru jama'a shine ire-iren waɗannan falaloli waɗanda suke bada aljanna kai tsaye zaka ga suna da wani yanayi wanda zai ba mutum dama ne dan ya nace ba wai zai samu abin ne kai haka a free follow ba in ka dauki kamar misali lokacin da ake karban addu'a ranar juma'a manzo Allah bai bayyana shi ba amma mutane masu riwaya sun bayyana shi zance sama da 40 karanta ko ranan kusa tanwirul hawalik sharhin muwatta na Imam Suyuti haka tabbatar da yaushe ne lailatul qadri akwai hadisi da dama da suka zo akwai hadisin da ya ayyana cewa daren 27 ne akwai hadisin da suka nuna kamar cewa daren 27 a wata shekara ne wata waqi'atu ainin ne ba wai kowace shekara ce daren 27 ba akwai duk waɗannan karatukan waɗanda za su ba mutum wato ishari da cewa su ake kadagi dan karkace kawai bari in bari sai rana kaza ko lokaci kaza nayi da ka gama kawai ka rungume hannu ka ce kawai kana jiran aljanna a su ake kadage akan ayyukan alkhairi dan ka dace da wannan lokuta haka ainihin wato tsakiyar dare din sanda ake karban addu'a wasu riwaya sun zo da cewa idan dare ya raba wasu sun zo da cewa idan dare ya kai sulusun karshe wasu sun zo da cewa idan asuba ta kunno kai da makamantan haka to haka anan ma asalin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine cewa raka'a 12 azhar amin a rana da dare to sai ka wazza'a su gurgudan yadda manzon Allah yake yi sai aka samu yadda yake yin wata rana ko wasu lokuta sun saba da wasu wato babu ainihin wato standard formation babu wani tabbas akan yadda yake raba su keke da keke to sai kowanne mai riwaya ya kalli abinda yake ganin shi fa muhimmanci ko shi yafi dacewa da fassara abin sai ya fassara da haka aka samu bambance-bambance a cikin waɗannan ainihin wato tawzi'at yadda aka fassara abubuwa almuhimmu shine mutum ya dage akan yin waɗannan nafilfili a lokutan da yake an ambata cewa lokutan ne koda ya samu matsala musamman da ta azhar to ya tabbata yana ramawa sannan kuma ba rana ɗaya ba ka ji cewa aka yi sabara ka mai da shi al'adarka kai dinga yi muddin rayuwarka kuma abu ne mai sauki da zaran ka sawa ranka zaka dinga yi to zaka dinga yi ana ka dauki azumin zaka dinga yi kawai in ba ka yi daga yau da ka ji karatun nan sai ka ce kai bari in dauki wannan abun iyakar rayuwata in dinga yi dan da yaya mutane suke daukan abubuwa a duniyar nan su dinga yin su waɗanda ma wasu ba su da amfani na azu a gani akwai wanda yana da wurin zaman fira da duk inda aka buga aka raya sai yayi wannan zaman fira come rain come sunshine ko ana dokar ta baci ko ana damuna ko ana hunturin sanyi sai an je an zo na wajen sai sha ɗayan dare za a rabu dole ko babu wani topic wanda yake wato yana trending wani sabon topic sai an san abin da za a jawo na musu ko gulma ko cin zarafin wasu ko ba'a ko raha ko ko musayya ko makamantan haka duk inda kake da wata majalisa a cikin garin nan na Zaria ko makamantan kasashen mu irin na Hausawa inda aka saba da zaman majalisa duk ka je ka duba ka gani kullun ka zo zaka tare da mutanen a wajen ga akwai a yanzu da ake da zamani ya juya in ba a ga wani ba sai an mishi waya wani kana ina majalisa ta cika kana ina ba a ganka ba yana cikin masassara a gida haka zai lallabo ya fito kaga wato sabara
al-samari kenan ya nace akan wannan zaman fira ina ba da mun fahimci wannan jama'a to haka akwai wanda zaka ga yana follow yana following wani program a wani gidan TV ko radio yana nan yana kiyaye da lokacin da rana baya missing din shi in kuma yayi missing zai hawo kan YouTube yayi downloading yayi karai baka mutane suke yi ba to me zai hana kai wannan da zaka ci more shi a lahira jama'a mun istiglalin lokutan mu dan aikata ayyukan alkhairi Allah ubangiji ya sa mu dace sai mala yake cewa wa ammal arba'u qabla al-asr falam yasihha anhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama fi fi'liha shay'un illa hadithu asim ibn zamura an ali al-hadith at-tawila yace shi kuwa dangane da sallatar raka'o'i hudu kafin al-asr to babu wani hadisi da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama game da aikata ta sai hadisin ainihin asim ibn zamura daga ali dogon hadisi أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي في النهار 16 ركعة cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatar raka'o'i guda 16 a wuni sai yace yusalli idza kanat ash-shamsu min hahuna ka hay'atiha min hahuna yana yin salla idan rana ta kasance yanayin ta ya koma daga nan zuwa nan ma'ana ya nuna gabas ya nuna yamma ya nuna mahudar rana da mafadarta ukara yusalli qabla adh-dhuhri kuma yana yin salla kafin azhar arba'a raka'atin raka'a hudu wa ba'da adh-dhuhri raka'ataini bayan azhur kuma raka'a biyu wa ba'da al-'asr arba'a raka'atin wa qabla al-'asr amin arba'a raka'atin wannan lafazin munkari ne jama'a bai tabbata ba wa fi lafzin kana idza zalat ash-shamsu min hahuna ka hay'atiha min hahuna inda al-'asr salla raka'ataini yace idan rana ta gushe daga wannan wurin da take daga tsakiya kenan zuwa ta fara fuskanta ga faduwa kafin sallar al-asr sai raka'a biyu wa idza kanat ash-shamsu min hahuna ka hay'atiha min hahuna inda az-zuhri idan kuma rana ta zama a wannan yankin na yammacin ta tayi kama da yadda take a ainihin gabashin ta ta juya kenan nan kuma salla arba'an sai ya hudu wa yusalli qabla adh-dhuhri arba'an wa ba'da raka'ataini kuma yakan yi salla raka'a hudu kafin azhar bayan azhar raka'a biyu wa qabla al-asr arba'an kafin al-asr raka'a biyu wa yafsilu bayna kulli raka'ataini bit taslimi yana raba tsakanin kowace raka'a guda biyu da sallama alal mala'ikati al-muqarrabina yakan yi sallama ga mala'iku wanda suke kusanci da masu aikata aikin alkhairi ko wanda suke kusanci da Allah wa man tabi'ahum min al-mu'minina wal muslimina da sauran wanda suke biye da su akan kusanci da masu aikata alkhairi daga cikin mu'minai da ainihin wato musulmai wannan hadisi sai malam yace wa sami'tu shaykh al-islam ibn taymiya yunkiru hadha al-haditha wa yadfa'uhu jiddan malam ibn al-qayyim yace naji babban malamin musulunci ma'ana malamin su wanda ya kharraja su ibn taymiya Allah ya gafarta musu gaba daya naji shi yana musanta wannan hadisi wa yadfa'uhu yana tunkude shi jiddan iyakar tunkudewa wa yaqulu yana cewa innahu mawdu'un yana cewa hadisin ƙarya ne wa yadhkuru an abi ishaq al-juzjani inkarahu yana ambatar ainihin wato bayani daga ainihin al-imam al-juzjani cewa juzjani yayi inkarin wannan hadisi wa qad rawa ahmadu wa abu dauda wa tirmidhi min hadis ibn umara an an-nabi sallallahu alaihi wasallama qala to kafin mu wuce waccan magana jama'a abun mamaki ita wannan riwaya da aka ce al-imamu shaykhul islam ibn shaykhul islam ibn taymiya ya tunkude ta akwai wani bangare nata da ya inganta shine magana akan sallama din nan da wasu rakawai wanda akwai al-imamu ahmad da ibn majah da abu ya'la a cikin musnadin sa da al-imamu al-baghawi ya fitar da wannan riwaya a cikin sharhus sunna kuma malam albani nasiruddini ya karfafa wannan riwaya wallahu a'lam a zahiri ibn taymiya yana inkarin waccan riwaya ne kuma gaskiya gurgurdan iya bincike na dalibi kankani banga isharar da ibn al-qayyim yake yi a inda ibn taymiya ya fadi wannan magana ba dan haka abinda za a iya cewa shine watakila na daga cikin maganganun da ya fada musu a makaranta ko a aji ko a wajen muraja'a ko muzakara ko fiyar ko makamancin wannan mun sha karantawa cikin littafin nan kuma zamu gani da yawa a nan gaba maganganun da ibn al-qayyim yake hakaitowa daga malamin sa ibn taymiya
waɗanda wasu su ba su cikin littafin Ibn Taymiyyah ba dan komai ba saboda malami ne da ya zauna da wancan malami da ya kharraja shi shekarar sa 16 yana karatu a hannun shi to babu mamaki dan an samu maganganu da dama daga gare shi game da malamin waɗanda ba sa cikin littafi domin bai rabu da shi ba sai da ya mutu suna cikin gidan yaro guda daya haka suka ci gaba da zama tare shine kusan za a ce dalibi mafi kusanci da shi a waɗannan shekaru na ƙarshen rayuwarsa to babu mamaki dan an wayi gari yana hakaito abubuwa waɗanda ainihin wato ba a ji su a bakin wani ba sai a bakin shi kamar yadda al-Imam Zainul Iraqi suke shi da ainihin babban dalibinsa shine Nuruddin al-Haythami wanda aka Haythami ya rayu da malam Nuruddin malam al-Iraqi Zainuddin bai rabu da shi ba sai da Iraqi ya rasu bai taba zaman karantarwa ko ya samu ƴancin shi na malanta ba alhalin ya dahu a ilimi sai bayan rasuwar al-Iraqi sannan sai ga Haythami ya taso ya zama babban malami mai majma'u zawaid da mumba'ul fawaid da sauran littafai masu amfani kware a cikin ilimi ka karanta littafin ainihin al-Imam Ibn Hajar da ya tarihi na ainihin wato malamai shine Ad-Durrul Kamina fi a'yanil mi'ati tsamina a ciki ya bayyana irin yadda Ibnu al-Imam al-Iraqi ya wayi gari cewa har ma lokacin da yake raye ana ganin wato ba a ganin Haythami a matsayin wani na azo a gani amma da ya kauce sai Haythami kawai sai aka ji kamar ma yafi malamin karatu to irin wannan tana faruwa ga dalibin da ya samu ya zauna da malami zama na dirsha kuma bai yi gaggawar bayyana kanshi ba ya bari har lokacin da Allah ya nufin bayyana shi irin wannan yana faruwa wasu kuma ana samun wanda suke yin gaggawa sai su bayyana kuma wannan bai hana su fi malaman su daukaka bai hana kuma su samu gazawa ita daukaka da bayyana ilimi da Allah yake ba malamai kowa Allah yana bashi ne gwargwadon baiwa da Allah ya masa gwargwadon jiddiyar da ya samu gwargwadon yanayin ma da ya samu na bayyana baiwar tashi wani yana da baiwar da zai bayyana din amma bai samu yanayi ba kamar a makarantar Ibn Taymiyyah din da aka tarwatsa su akwai wanda gudu akwai suka yi suka buya ba a sake jin labarin su ba akwai wanda da suka gudu suka buya sai suka dinga rubuce rubuce shi yasa aka jin labarin su irin sa al-Imam Adh-Dhahabi al-Imam Adh-Dhahabi bayan an kashe Ibn Taymiyyah an warwatsa su kauyen su ya koma ya buya can yayi ta wannan rubuce rubuce akwai wanda suka yi tunkarar rikicin sune irin su Ibn al-Qayyim din nan akwai wanda kuma kwata kwata sai kana karanta littafai na tarajim zaka ji sunayen su akwai kuma waɗanda suka mutu da wuri kafin su samu saha ta bayyana ilimin kaman wane kaman ainihin wato a mai littafin nan al-Muharrar shine Ibn Abdul Hadi duk da ya mutu da wuri amma an samu alamar lalle cewa da ya rayu to da shi ma ba karaman malami ne wanda zai bada output ba to ire-iren waɗannan duka abubuwa ne waɗanda suke haƙaiq ne na rayuwa baka iya canza su daga yadda Allah ya tsara su Allah ya sa mu dace a takeice yake cewa wa qadra wa ahmadu wa abu dauda wa tirmidhi min hadith ibn umara anan nabiy sallallahu alaihi wa sallam annahu qala manzon Allah yace rahimallahu ra'an salla qabla al-asr arba'at yace Allah ubangiji ya ji kan mutumin da ya sallaci raka'a hudu kafin ainihin sallar la'asr wa qad ikhtalafa fi hadha al-hadith an yi sabani game da wannan hadisi na'am Na'am. Cikin majmu'ul fatawa ko? Na'am. Na'am to nuskar Adawi kenan. Nuskar Adawi akwai ishara akan inda wannan magana take ta Ibn Taymiyyah game da ainihin wato inkarin wancan hadisi ko? Wallahu alam jazakumullahu khairan. Na'am. Sallama da mutum yake yi a sallah ita ce sallama ga mala'iku. Sallama da mutum yake a sallah assalamu alaikum wa rahmatullah ko da shi kadai yake sallah zai ce alaikum wa rahmatullah zai tabbata idan akwai mutane a wurinsa kamar mamu ko na kusa da shi sallamar ta shafe su idan babu kuma akwai mala'iku da suke kewaye da dubbawa suna daukan bayanan ayyukan da yake yi sallamar tana isa gare su wallahu alam sai yake cewa qad ikhtalafa fi hadha alhadith an yi sabani game da wannan hadisi riwaya al-Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi fasahahu Ibn Hibbana ya inganta wannan hadisi wa allalahu ghayruhu wasun shi kuma sun illanta hadisin. Qala ibn abi hatim, Abdurrahman dan gidan Abu Hatim Razi yace samaitu abi yaqulu, naji babana Abu Hatim Razi yana cewa sa'altu abul walid at-tayalisi, na tambayi malam abul walid at-tayalisi an hadith Muhammad ibn Muslim ibn Muslim ibn al-Musanna an abihi an ibn Umar an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi sallama, na tambaye shi game da wannan hadisi cewa rahimallahu ra'an, Allah ya ji kan mutumin da salla qabla al-asr arba'a, wanda ya raka'a hudu kafin al-asr. Fa qala, sai al-imam Abu al-Walid at-Tayalisi yace da malam Abdurrahman malam Abu Hatim ar-Razi ba'dha kyale wannan. Fa qultu inna Aba Dawuda qad rawahu, nace mishi Allah shi gafarta malam, to Abu Dawuda fa ya rawaito wannan hadisi. Fa qala, sai yace qala Abu al-Walid, Abu al-Walid yace kana ibn Umar yaqulu, ibn Umar ya kasance yana cewa hafiztu an an-nabi sallallahu alaihi wasallama 10 raka'atin fil yawmi wal layla, yace na haddace raka'a 10 daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tsakanin wuni da dare. Falau kana hadha la'addu, da wannan ne daga cikin raka'a 10 nan akwai waɗannan hududin kafin azhar, amin kafin la'asar, da ya lissafa daga ciki. Qala abi, sai baba na yace, inji Abdurrahman kenan, kana yaqulu, ya kasance yana cewa hafiztu sintai 10 raka'a, na kiyaye raka'a 12, da zai ce ne na kiyaye raka'a 12 maimakon raka'a 10. Wa hadha laysa bi illatin asla, Ibn al-Qayyim yace wannan asali ba illa bace. Fa inna ibn Umar innama akhbara bima hafizahu min fa'ilin nabi sallallahu alaihi wasallam, a wancan hadisin na hafiztu 10 raka'atin yana bayanin abinda ya kiyaye manzon Allah yana aikatawa ne. Lam yukhbir an ghairi zalika, bai bada labari ga abinda ya wannaci wannan ba. Wannan hadisin na addu'ar yana addu'a ne ga wanda ya yi sallah a wannan lokaci. Wancan kuma Ibn Umar na bada labarin abinda a aikace manzon Allah ya dimanci aikatawa ba tare da ya fasa ba. Fala tanafi bainal hadithaini albatta, da haka hadisan guda biyu ba sa karo da juna. Waɗancan rakawoyi guda 10 su ne waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kiyaye su ko da yaushe. Sannan wani lokaci kuma yakan yi kafin la'asar, kamar yadda wani lokaci yakan ƙara raka'a 2 akan 10 can idan ya yi 4 kafin azhar, kamar yadda wani lokaci baya samun ya waɗannan 4 kafin azhar sai ya rama su a lokacin da ya samu. Duk waɗannan babu munafat a cikinsu, kawai suna tabbatar da abin da yake faruwa a aikace a yau da kullun din rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama. Kamar yadda shi kuma wannan hadisin yake tabbatar da falalar da annabi ya ambata game da wanda ya dinga yin wannan sallah ta kafin la'asar. Wallahu ta'ala a'lam. Wa amma raka'atani qabla al-maghrib, na'am, Abdurrahman dan gidan Abu Hatim ar-Razi babban malamin hadisi, na'am. Ita sunanin rawatib, ai mun karanta a baya tawzi'in rakawayin, zaka ji banda la'asar, zaka na la'asar ba sa daga cikin aza'in, ba sa daga cikin wanda ake muwazaba a kansu, kamar yadda zaka zo ka ji zai ambata ta kafin magriba, ita ma ba ta cikin waɗannan aza'in nan. Wa amma raka'atani qabla al-maghrib, kama ji shi ko raka'a 2 waɗanda ake yi kafin magriba, fa innahu lam yunqal anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama annahu kana yusallihima, ba a ruwaito cewa manzon Allah da kanshi yana sallatar su ba. Wa sahha anhu annahu aqarra ashabahu alaihima, amma ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya tabbatar da sahabbai akan yin waɗannan rakawoyi na kafin magriba. Wa kana yarahum yusallunahuma, ya kasance yana ganin sahabbai suna yin sallah raka'a 2 kafin magriba. Falam ya amurhum, bai ce ku yi ba, walam yanhahum, bai ce kar ku yi ba. Wa fi sahihaini an Abdullahi al-Muzanni an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, a cikin Bukhari da Muslim riwaya Abdullahi al-Muzanni yace manzon Allah yace sallu qabla al-maghribi, sallu qabla al-maghribi, ku dinga raka'a
sallah raka'a biyu kafin magariba, ku ringa nafila kafin magariba. Qala fi salisati, da ya fada sau uku sai ya ce liman sha'a, ga wanda ya ga dama. Karahata an yattakhidha an-nas sunnah, saboda kar mutane su maida ita al'ada, shine ma'anar sunna ana dama sunna ce, sunna da ma'anar abinda manzon Allah ya karanta ayi. Amma sunna a cikin wannan hadisi, kar su maida ta sunna, kar su maida ta al'ada ta yau da kullum, sai yace ga wanda yaso. Wa hadha huwa as-sawabu fi hatain ar-raka'atayn, wannan shine daidai game da waɗannan raka'o'i guda biyu. Annahuma mustahabbani mandubun ilaihima, cewa mustahabbi ne, ana kwadaitarwa mutun ya dinga yin su. Wa laysata bi sunnatin ratibatin, bata cikin sunnoni tabbatattu. Kasa'ir sunanir rawati, ba kaman sauran sunnoni tabbatattu na salloli wadanda ake kafin ko bayan farilla ba. Ina fata mun gane wannan. Wa kana yusalli ammatas sunani wat tatawwu'i alladhi la sababa lahu fi baitihi, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana sallatar daukacin sunnoni da mafi yawan ainihin sallolin shi ta tawwi'i wadanda ba su da wani sababi, ya kasance yana yin su ne a gida. La siyama sunnatul maghrib, musamman sunnar bayan magariba. Fa innahu lam yunqal anhu annahu fa'alaha fil masjid albatta, da dai ba a taba ruwaito cewa yana yin ta a masallaci ba. Qala al-Imam Ahmad fi riwayati Hanbal, al-Imam Ahmad a cikin riwaya Hanbal yace as-sunnatu an yusalliya ar-rajulu raka'ataini ba'da al-maghribi fi baitihi, sunna ita ce mutum ya sallaci raka'a biyun nan na bayan magariba a gidansa. Wa kadha ruwiya an-nabi sallallahu alaihi wasallama wa ashabihi, Imam Ahmad yace haka aka ruwaito daga manzon Allah, haka kuma aka ruwaito daga sahabbansa. Wa qala as-sa'ib ibn yazid, as-sa'ib dan yazid yace laqad ra'aytu an-nasa fi zaman umar ibn al-khattab, na ga mutane a zamanin Umar dan Khattab yana halifa Allah ya kara masa yadda. Idan sarafu min al-maghribi, idan aka sallame sallan magariba, in sarafu jami'an, sai su tashi gaba ɗayan su, hatta la yabqa fil masjid ahadun, babu wanda yake saura a masallaci. Ka annahum la yusalluna ba'da al-maghribi hatta yasiru ila ahlihim, kamar ka ce ba sa sallan magariba sai sun koma gidajensu wurin matayensu. Intaha kalamuhu, zancen Imam Ahmad ya kare. Daka sunnan magariba al-ba'diyya, to a gida yafi kamata a yi ta. Fa in sallar raka'ataini fil masjid, to idan mutun yazo yayi a masallaci fa, fa hal yujzi'u anhu, ko sallar tayi, wataqa'u mawqi'aha, ko za ta zauna mawqi'aha, amin, za ta zauna a wajen zaman wannan sallar, zai zama yayi aikata wannan aikin. Ukhtilifa qawluhu, zancan Imam Ahmad anan an samu sabani, yace wata rana tayi wata rana bata yi ba. Farawa anhu ibnuhu Abdullahi annahu qala, Abdullahi dan gidan Imam Ahmad, malan dan malan kenan, ya ruwaito cewa balagani ar-rajulin sammahu annahu qala, na samu labari daga wani mutum wanda shi malan din ya ambace shi cewa wannan malamin yace law anna rajulan sallar raka'ataini ba'da al-maghrib fil masjidi ma ajza'ahu. Imam Ahmad ya bada fatawa yace wani mutum ne yace, kuma Imam Ahmad din ya ambaci mutumin, sai yace wannan mutumin ya bada fatawar cewa idan mutum yayi sallar raka'a biyu bayan magariba nafila yayi a masallaci, to sun wadatar da shi. Wa qala, sai Imam Ahmad yace ma ahsana ma qala hadha ar-rajul, me yakai kyan abinda wannan mutumi ya fada. Wa ma ajwada man taza'a, me yakai kyan da nagartar wannan fiqhu da ya cire. Qala Abu Hafs, wa wajuhu amru an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi as-salati fil buyut, yace fuskar wannan magana shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin umarnin da yace ai sallar a gida. Wa qala al-Marwazi, Marwazi yace man sallara raka'ataini ba'da al-maghribi fil masjid yakunu asiyan, shi ko a wurin sa wanda yayi sallam nan na magariba, sunnar bayan magariba a masallaci, to ya saba wa Allah. Qala, sai ce ma a'arifu hadha, ni ban san wannan ba. Qultu lahu, sai na ce da shi yuhka an abi thawr annahu qala huwa asi, ana ruwaitowa daga Abu Thawr ya ce wanda yayi haka ya saba wa Allah. qala sai yace la'allahu dhahaba ila qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ij'aluha fi buyutikum. Babu mamaki yana tafiya ne zuwa ga fadin manzon Allah da yace ku dinga sanya waɗannan salloli a gidajenku. Qala abu hafsin yace wa wajuhu annahu law sallal farda fil bayti wa taraka al masjida ajza'ahu. Kiyasin shine sallar farilla da ya kamata a yi a masallaci idan mutun yayi a gida tayi ko bata yi ba tayi amma dai khilaful aula ko to haka sallar nafila da ya kamata a yi a gida idan mutun yayi ta a masallaci ita ma tayi bisa wannan kiyasin a matsayin khilaful aula fa kadhalika as sunna to haka ma sallolin nafilfili intaha kalamu zancen da aka hakaito daga Abdullahi dan Imam Ahmad ya kare sai ce walaysa hadha wajhahu inda Ahmad rahimahullah ba haka Imam Ahmad ya fassara wannan magana ba wa innama wajhu anna sunana la yushtaratu laha makanun muayyan yanda shi ya kalli abin shine ma'ana duk da fatawarsu iri daya ne amma hujja ba iri daya bane mahallul istinbat din ba iri daya bane shi wancan ya istinbati daga kiyasi akan sallan farilla wadda za a yinta a gida kuma tayi to haka sallan nafila wadda za a yinta a masallaci asali ya kamata a gida ita ma tayi shi ko Imam Ahmad yace asali su salloli na nafila ba su da wuri na musamman wala jama'a kuma ba su da jami'i na musamman fa yajuzu fi'laha fil baiti wal masjid da ka ya halatta aikata ta a gida da masallaci wallahu a'lam. Wa fi sunnatul maghribi sunnatani mallan yace a cikin sallar sunnan magriba dinnan akwai abin lura sunnoni kwaya biyu ihdahuma sunna ta farko annahu la yusallu bainaha wa bainal maghribi bi kalamin sallam da ake yi kafin magriba raka'a biyu da aka ce sallu qabla al maghribi wa qala fi thalithati liman sha'a to ba a so wani zance ya tsaga tsakaninta da magriba so ake da zaran an idar da ita kawai sai a zo na magriba babu jira. Qala Ahmad rahimahullahu fi riwayat al maimuni wal marwazi yustahabbu an la yakuna qabla al raka'ataini ba'da al maghribi ila an yusallihima kalamu mustahabbi ne ya kasance babu wani zance kafin raka'o'i guda biyu har zuwa bayan magriba ya sallaci magriba ba a so a ga wani zance tsakankanin su. Wa qala al hasan ibn muhammad al hasan dan muhammad yace ra'aitu ahmada idha sallama min salati al maghribi naga Imam Ahmad idan ya sallame sallan magriba ma'ana wannan raka'o'i bi bayan magriba ake magana amin ba kafin magriba ba idan ya sallame sallan magriba qama wa lam yatakallam sai miƙe ba zai magana ba wa lam yarka fil masjid qabla an yadkhula ad-dari kuma baya yin nafila a gida sai ya tafi a masallaci sai ya je gida ma'ana daga sallan magriba kar kai fira da kowa sai ka je gida kai wannan raka'o'i guda biyu kaga wannan zai koya mutane sunna ta komawa gida gun matan su kenan ba tsaya da ai turko turko a cigaba da tadi akan titi ba. Wa qala abu hafsin wa wajuhu qaul makhulin qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abun da yasa aka fadi wannan shine fadin makhul da yace manzon Allah ya ce man sallara raka'ataini ba'da al maghribi qabla an yatakallama rufi'at salatuhu fi illiyina wanda duk yayi sallan magriba yayi raka'a biyu kafin yayi magana za a daga sallar shi zuwa ga can makura inda mafiya darajar mutane suke a cikin illiyin wannan hadisi jama'a da'ifi ne kana iya ganin illar shiga ta nan karara cewa makhul ba sahabi bane tabi'i ne da ka mursali ne baya ga haka kuma yana da wasu illoli waɗanda zaka iya samun bayanai akan su a cikin da'ifut targhib wa tarhib na al-Imam al-Albani Muhammad Nasiruddin Allah ya gafarta mishi a lamba ta 335 na fata mun gane wannan li annahu yattasilu an-nafl bil fard intaha kalamu saboda kuma ana so a sadar da wannan nafila da asarin farilla magana da aka dauko daga ainihin malam Abu Hafsin ta kare sai ce as-sunnatu thaniya sunna ta biyu an tuf'ala fil baiti a sallace ta a gida faqad rawan nasa'i wa abu dauda wa tirmidhi min hadisi ka'b ibn ujra daga hadisin sahabi ka'b dan ujra Nasa'i da Abu Dawuda da Tirmidhi suka fitar annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ata masjida bani Abdul Ashhal manzon Allah ya zo masallacin wasu mutane da ake ce musu Banu Abdul Ashhal a Madina fa salla fihi al-maghriba ya sallan magriba anan falamma qadau salatuhum yayin da suka gama sallar su
ra'ahum yusabbihuna ba'daha, sai gansu suna ta yin ainihin wato na filfili a bayan wannan sallah. Faqala, sai ce hadhihi salatul buyuti, waɗannan da kuke yi sallolin gida ne, ku je gida ku yi su. Hadisin kuma ya inganta. Warawahu ibn maja min hadisi rafi ibn khadijin wa qala fiha, a riwaya ibn maja daga sahabi rafi dan khadij Allah ya kara masa yadda, yace irka'u hatainir raka'ataini fi buyutikum, ku dinga komawa gidajenku ku je ku wannan raka'o'i guda biyu. Wal maqsudu, abin nufi a nan shine anna hadiyan nabi sallallahu alaihi wasallama, cewa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi ila ammati sunani wattatawwi fi baiti, shine daukacin sunnoni na sallah da tatawwi a gida yake, kama fi sahihi an ibn umara, kama yadda yazo a cikin littafin Bukhari daga ibn umar, cewa hafiztu anan nabi sallallahu alaihi wasallama 10 raka'at, na kiyaye raka'o'i 10 da manzon Allah yake yi, raka'ataini qabla adh-dhuhri, guda biyu kafin azhar, wa raka'ataini ba'daha, da biyu bayan azhar, wa raka'ataini ba'da al-maghribi fi baiti, da raka'o'i guda biyu bayan magriba a gida, wa raka'ataini ba'da al-isha'i fi baitihi, da guda biyu bayan isha a gida, wa raka'ataini qabla salati as-subhi, da kuma raka'a biyu kafin sallar asuba, suma a gida yake yin su. Na'am. Wanne din? Eh? Wanne ne na Abu Dauda? Hadhi salatul buyuti? Ah, wannan hadisin ya inganta jama'a. Wannan takhrijin, afwan, wannan takhrijin na adawi jama'a, ku daina kawo mana shi a matsayin hujjoji. Duka waɗannan hadisan gurgudu ina mutaba'an takharij da asalin malaman hadisi suka musu. Amma wannan Mustafa al-Adawi yana da hukunce hukunce da suka saba ma hukunce hukuncen. Wani lokaci nakan duba shi. To idan kuka ji launin ta hadisi, to galibi ya karanta shi ne ba tare da ya tattara hanyoyin da kamar shi malam Albani Nasiruddin yake tattarawa ba, ko wasu malamai irin su Zaida'i da su Ibn Hajar, to yakan yi hukunci ne akan isnadi ɗaya ko biyu. Amma in ka je ka koma ka duba lambobin da muke ambata, to insha Allah zaka ga bayanai game da su. Wannan dama tabbas riwaya ai da take aka guda ɗaya tana da matsala tabbas, amma bi majmu'i turuq hadisan suka inganta. Ko malam Albani ya daga cikin malaman da suka kware wajen iya hada hanyoyin hadisai dan tabbatar da riwayoyi waɗanda suke da asali a ƙarfafa su bi majmu'i turuq, wanda galibin malamai da suke ƴan bana bakwai suna kokarin kawo mishi tarnaki a wannan yanayi, su ce ai isnadin bai inganta ba. To isu isnadi kwaya da suke kalla, ko kwaya biyu, ko wata matsala da suka ganta ga ta karara, shi kuma yayi itlai akan asanid kala daban-daban da waɗanda ma har ya mutu ba bugal tafan ba, kuma ko yanzu aka buga su ba su yaɗu ba wasu, kai wasu har yanzu da muke magana ba buga su ba. Da ka yana da wannan kuwa din ta yawan ittila'i, yana da ƙarfin bincike mai fadi, ko malami ne da aka san shi da amana da nagarta ilimi. Saboda kamar yadda na faɗa a makon da ya gabata, kuma na sha faɗa, so da dama gaskiya ne nakan dogara akan takharij din shi ne akan waɗannan hadisai. Galibi hadisan nan nakan bi su a nan maktaba ko a gida game da menene takharijin hadisan, da kuma ina aka kwana game da maganganun da yi. Wallahu alam, wannan bai nufin ba a samun shi da kuskure ko kusuri ko makamanci haka, amma gurgudu haka din mukan dogara mu kalkare akan abin da yi. To shi kuma wannan ba wai ba malami bane, amma ba bakinin shi bane, ina fata mun gane wannan jama'a, bakinin shi bane wallahu alam. A iya sani na gaskiya hadisin ya inganta game da abin da malam Albani ya faɗa, amma shi me yace a wajen ba gani a cikin wannan isnadin ba, da isnadi ne kwaya daya. Ku je ku dinga duba malam idan na ambata insha Allah. Wallahu alam. To shine sai yake cewa wal maqsudu na wa fi sahih muslim an aisha radiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti arba'an qabla adh-dhuhri, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah raka'a hudu kafin azhar a gidana a dakin ta kenan, thumma yakhruju fa yusalli bin nasi, sai fita kuma yau mutane sallah, thumma yadkhulu, sannan ya dawo gida, fa yusalli raka'ataini,
sai raka'a biyu wa kana yusalli bin nasil magriba ya kasance yana yi wa mutane sallar magriba kuma thumma yadkhulu fa yusalli rak'atayn sannan in ya dawo gida sai ya raka'a biyu wa yusalli bin nasil isha yakan yi wa mutane sallar isha thumma yadkhulu baiti fa yusalli rak'atayn sannan ya dawo gida na ya sake yin raka'a biyu bayan sallar isha wa kadhalika al-mahfuz anhu fi sunnati al-fajr haka kuma aka kiyaye wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da ainihin raka'atul fajr innama kana yusalliha fi baiti yana yi ne a gida kama qalat hafsatu kamar yadda hafsa ta faɗa bukhari ya ruwaito da shi da al-imamu ainihin wato abu dauda wa fi sahihaini a cikin bukhari da muslim an ibn umar annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli raka'ataini ba'da al-jum'ati fi baiti cewa yana yin wasu raka'a guda biyu ma bayan sallar juma'a a gida wa sayati al-kalamu ala dhikri sunnati al-jum'a ba'daha wa salati qablaha yace za a zo ai magana akan sunnar sallar raka'a biyu bayan juma'a da kuma sallar nafila kafin juma'a inda dhikri hadihi fil jum'ati insha Allah ta'ala inda za a ambaci tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da juma'a idan Allah ya so wa huwa muwafiqun liqaulihi sallallahu alaihi wasallama duk wannan sunnonin da aka ambata cewa yana yin sa a gida sun dace da fadin manzon Allah da yace ayyuhan nas sallu fi buyutikum fa inna afdala salatil mar'i fi baitihi illa al maktuba ce ya ku mutane ku dinga salloli a cikin gidanku mafi falalar sallan mutum to a gidan shi in ba sallan nafila ba wannan shi ma al imam al bukhari ya ainihin fitar da shi da ainihin al-imamu muslim daga ainihin sahabi zaidu dan sabit illa al-maktuba illa me nace illa al-maktuba sai in sallar farilla ce ko wa kana hadiyun nabiy sallallahu alaihi wasallama fi ila sunani wata tawwa fil baiti illa li arid sai da matafarkin da manzon Allah ya gudana akai aikata waɗannan sunnoni da tatawwi a gida sai in wani abu ya bujuro mushi kama anna hadiyahu kana fi ilal fara'id fil masjid kamar yadda tafarki shi shine sallatan farillai a masallaci illa li aridin sai wani abu ya bujuro mushi min safarin kamar a halin tafiya din inda aka samu sai ayi aw maradin ko rashin lafiya sai a gida ko makamancin haka aw ghairihi ko wani abu wanda ba waɗannan ba mimma yamna'uhu min al masjid abinda zai iya hana aje masallaci wa kana ta'ahuduhu wa muhafazatuhu ala sunnatil fajr yadda manzon Allah yake kiyayewa yake dagewa wajen yin raka'atul fajr ashadda min jami'in nawafil yafi tsanani fiye da duk wata nafila walidhalika lam yakum yad'uha da haka manzon Allah baya fasa yin raka'atul fajr hiya wal witra da ita da sallar witri safaran wa hadara ko a zaman gida ko a tafiya wa kana fi safari yuwazibu ala sunnatil fajr ya kasance a halin tafiya yana dogewa akan sunnar raka'atul fajr wal witri da sunnar witri ashadda min jami'in nawafil duna sa'ir sunna fiye da duk wata nafila banda sauran sunnoni walam yunqal anhu fi safari annahu sallallahu alaihi wasallam salla sunnatan ratibatan ghayrahuma ba a taba ruwaitowa cewa a halin tafiya gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallata wata nafila ba in ba wuturi da raka'atul fajr ba walidhalika kana ibn umar la yazidu ala raka'atayn da haka Abdullahi dan Umar ya kasance idan yana tafiya baya karawa akan salloli raka'o'i biyu akan azhar la asar da isha wa yaqulu yana cewa safartu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa ma abi bakrin wa umar radiyallahu anhuma fakanu la yaziduna fi safari ala raka'atayn nayi tafiya tare da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tare da halifa abubakar tare da amirul mu'mina umar dan khattab Allah ya kara masa yadda shi da abubakar bangansa suna kara wani abu akan raka'a biyu ba a halin tafiya wa hadha yace kaga wannan wa in wa in ihtamala annahum lam yakunu yurabbi'una duk da yana daukan cewa abinda zaka iya fahimta shine ba sa yin raka'a hurhudu a azhar da al'asr da isha illa annahum lam yusalli sunna kuma yana nuna cewa ba sa yin ainihin nafila walakin qad sabata an ibn umar annahu suila an sunnati zuhri fi safari kuma ya tabbata an tambayi Abdullahi dan Umar game da sunna azhar a halin tafiya qala sai ya ce law kuntu mustahibban musabbihan la atmamtu inda ina so nayi nafila to da kawai sai in cika ne sallar raka'a wa hadha min fiqihi radiyallahu anhu wannan ya daga cikin fiqihunsa irin ilimin da Abdullahi dan Umar yake da shi Allah ya kara masa yadda fa inna Allah subhanahu wa ta'ala domin shi Allah madaukakin sarki khaffafa anil musafir ya rangwanta wa matafiyi fir ruba'iyyati ga salloli masu raka'a hudu shatarha ya maimaita ta rabi falau shar'a lahu raka'atani falau shuri'a lahu raka'atani qablaha aw ba'daha lakana al-itmamu awlabi da zai yi a farlanta mushi ya dinga yin raka'a biyu kafin wannan murabba'a din da aka maida ta raka'a biyu to da kawai ya cika ma sallar sa ya fi mishi to daga cikin abin da mutane suke wanda ya kamata mu tambaye anan shine jaba idan mutun ya tafi kamar aikin haji ko umara sunanka matafiyi jama'a to idan ka je mutane zaka ga ko dan tunanin da suke yi cewa harami na da wata falala ta musamman wanda kuma tabbas ne akwai wannan falalar za ga mutane na filfilin da ba sa yi a garin su to za su dage wajen yin su kafin azhar bayan azhar kafin la'asar kafin magriba bayan magriba kafin isha bayan isha da haka nan ma kawai mutun ya tashi yayi ta sallah to za ka ga mutane suna yawan yin waɗannan mutanen kasashen mu na nan Najeriya da makamantan su dole taba zuwa aikin haji ko umara zai iya shaida wannan to wannan ya daga cikin sabawa sunna domin kai matafiyi ne cika sallah da kake yi tare da su ma saboda kana bin liman ne zamu zo bayani akan wannan a cikin ainihin babi game da sallar qasr insha Allah da haka mutumin da yaje kasar Makka domin yin aikin haji ko umara ko wani abu ya kai ka matukar kai kana matsayin matafiyi ne kana ji a jikinka cewa matafiyi ne kayanka na kunshi a hotel dinka ko kana rataye da su kana ta yawo da su to sunnoni rawatib ba naka bane sunnoni rawatib ba naka bane in dai sunna kake bi domin wanda yace wannan wuraren suna da falala kuma shine a cikin addinin sa aka tarar baya yin waɗannan sallolin nafilfilin idan yana halin tafiya in kuka ce zaka yi su a Makka to lazimi a nan kasar ma idan ka bar garin ku Zaria zaka tafi Onitsha ko Lagos ko Kano to sai ka ci gaba da yin su koda kana yin kasar domin falalar cewa wanda duk ya tabbata yana yin su zai samu aljanna an gina mishi gida na musamman wannan falalar akwai ta a nan Najeriya kamar yadda akwai ta a Makka idan kace kana yi a Makka ne saboda falalar cewa wanda ya raka'a biyu a harami za a bashi ladan ya raka'a dubu to haka nan ma akwai falalar wanda ya sallan nafila rawatib za a gina mai gida aljanna me yasa baka yi a hanyar Kano da hanyar Sokoto da hanyar Lakwaja me yasa baka yi me yasa sai yin a Makka kuna ganewa ku jama'a wato shedan ne yake riya wa mutane abubuwa akwai hanyoyi da shedan yake bi na batar da mutane in ka karanta littafin talbisu iblis wannan tafiya da matukar muhimmanci jama'a kowa ya same shi ya karanta akwai fassara English in baka yi larabci ba dan za ka yi discovering ashe shedan na nan yana maka wata makarkashiya baka sani ba malamai akwai yadda yake da su masu kudi jahilai talakawa sarakuna kowane irin mutum akwai tsarin da shedan yake bi a halakar da shi sai ga malami na Allah sai ce ni ina da tawalu ni ba na son a ce ina neman shahara da ka sai ki karantawa wani ma sai ya dauki tafin shi gaba ɗaya sai ya kona sai ya tasatturi to shedan ne ya halakar da shi dai maka sai ce a ni ban so ne na riya ban san riya ne ta nan shedan sai ya zo maka ya ce in ka karanta sai ina maka in ka karanta aka ji iliminka za ka kamar kana son duniya ne kaga kai riya wanda kuma yake karantawa wanda yake da niyyar ikhlasin sai kuma kullun sai dinga nuna maka ya ka ji mutane suna reaction ka ji karatun da dadi ko to ta ga yake kullowa malamai su kuma masu tsoron Allah to su ne irin waɗannan bayi ibadu zuhadu to sai kullo musu ta nuna musu tunda dai akwai falala ka ci gaba da yi kawai kar ka kula da wancan hanin da aka yi to shine irin wannan kaga akwai tanakudi karara in ka ce saboda falalar harami kake yi sanda kake makka to sai ka ci gaba da yi a nan Najeriya in kana matafi saboda dayar falalar wanda ko mutane ba sa yi kuma suna sanar duka falalolin ala ayyalin jama'a wanda yaje aikin hajji ko umara abin da ya kamata ka nace akan yi shine tawafi idan kana harami domin shine wanda in ka bar makka ba za ka samu halin yin shi ba in ka dawo gidanku garinku zaka ci gaba da karatun alqur'ani zaka ci gaba da fulfili da sauransu ka nace da yin tawafi da kewaye dakin Allah ko da yaushe saboda shine ba za ka samu hali ban ka ba harami ka kuma nace da zuwa majalis na malamai da sauraron karatuka domin shi ma idan ka baro maka to babu irin wannan malama a garinku malamai waɗanda suke aikin suke nan karantawa kuma ilimin sun sha ya ishe su kuma a shirye suke in ma zaka kwana a gaban su ne za su biya ma karatu wannan musamman ga ɗaliban ilimi kenan waɗanda suke zuwa makka an biya musu umara ko hajji ko sun samu sun biya da kansu amma sai ga mutum ya je wai malami ne ma wani sai ya ta tambaye dai a gari kawai yana yawo tsakanin shaguna yanda mata suke yawo yana siyayya ba shi wancan kanti ba shi wannan kanti kawai yana ta yawo bai san ina ake karanta ilimi ba ba zai ji waɗanda ba zai je ya zauna a gun malamai waɗanda aikin suke nan ba a haramin da kuma a cikin garuruwa a Makka din da Madina kai har ma da wasu wurare waɗanda ba nan ba irin yanda alazan Najeriya din suke zama kwana da kwanaki ba dauko su ba sai ka lalaba ka shiga ka je kai ta karatu sai ka gama ran da aka ce ku tashi ku tafi gida kana jin haushi yayin da duk alazai sun kosa kudin su ya kare sun kosa su dawo gida duk da bala'in Najeriya fa za ka ga gaba ɗaya an kosa jama'a amma kai zaka ji a lokacin ma ka ga wurin zama ina ma da zaka samu wata sabuwar visa wannan ga wanda yake son ilimi kenan ina ba ta jama'a mun gane wannan kuma kamar yadda nake faɗi jiya anan in dai ka da tarihin dalibta to wajibi ne kai kokari ka fita kunya daga cewa ka koyi karatu din ba ruwan mutanen da cewa wai baka tsaya kai ba ba dai sun san kana zuwa makaranta ba wutan za a buƙaci karatunka musamman in daga wani gari ka zo Zaria ko Kano ko Sokoto ka zo neman ilimi mutanen garin ku suna can suna booking ɗinka cewa ya tafi karatu sanan duk ka dawo to sunan ka malami da zaran sun ji ka ka gaza abin da suke tsammani shikenan ka lalace ka kuma batar da su ma'ana ka ba su haibatu amal kai disappointing din su Allah ya tsare mu almuhim shine sallolin nafilfili jama'a ga mutumin da yake matafi to ba nashi bane baya cikin sunna yin su to menene matafi kai kake defining din kanka a matsayin matafi da zaran ka bar garin ku ka je wani gari to ya danganta ga yadda ka dauki wannan garin shine yanzu a cikin akaliyarka a cikin consciousness ɗinka kana jin nan ma garin ku ne ka zo zama ne dafa'an to ka zama dan gari kenan koko kana jin cewa kai matafi ne kuma kana ɗabi'an matafiya shine baka sakin jiki kai ta kashe kuɗinka baka baza kaya ka samu wuri ka zauna tirshen kaman dan gari kana ji a matsayin cewa ka zo yin wani abu ne kuma da zaran ka gama za ka koma garin ku duk wanda ya je yin bautar ƙasa NYSC wani gari zaga haka yake kayan shi a kulle suke bai cika sakin jiki da garin ba duk abin da yake yana da sabako to wannan matafi ne haka masu zuwa makaranta wani gari sun bambanta da wanda ka dauka wani idan ya zo nan Albani Science dalibi ne ya zo karatu secondary school ko to zai dauka kawai nan garin su ne haka wani in ya zo ABU wani kuma yana nan da ainihin abin nan yana matse yana jin cewa a takure yake zaman da yake anan to wannan shine matafi irin wannan duk sanda zai yi sallah shi kadai nafila zai abin nan zai kasuru zai to duk irin wannan yanayin babu ainihin wato sunanin rawatib akan shi saboda har yanzu a matsayin matafi yake saboda ya baggarin su kuma inda yake baya jin cewa shi dan gari ne daga randa yaji cewa nan garin ya zama nasu shi ma ya zama dan nan garin to hukuncin shi ya canza da akwai sanda zaka je wani gari ka zauna farko a matsayin matafi ka je fatauci ko wani abu ko ka gudu saboda wata matsala a garin ku ka je canza sunan ka buya bayan lokaci kadan sai ka ji cewa nan ya maka dadi muka ji muka zo na gari go to shikenan hukuncin ka canza yanda kai dan gari to sai ka iya fahimta yadda hukuncin waɗannan qawaid na addini za su canza game da rayuwarka na mala shine ya danganta ga yadda mutum ya suranta ne kai zaka suranta wa kanka wannan shin a tafiyar nan da kake yi in ka je misali iyalanka suna Zaria kana aiki a Kaduna ko Abuja ko Port Harcourt in ka je can kana yin kwanaki kaza ko watanni kaza shin can ma agunka gida ka dauke shi ko ka dauka can bakunta kake zuwa akwai wanda zaka ga haka din ne yana da iyalai a Zaria aikin shi na Abuja amma Abuja ma gida ce kamar yadda Zaria take gida to wannan bai da ahaliyar matafiyi san da yake Abuja sai dai yana kan hanya wani kuma har yanzu yana ganin Abuja ba gida bace ba ko yake zuwa to Abuja ba gida bace a wurin shi kenan kowa shi yake makan shi defining ina ne gida gare shi ina ne yake bakunta da gurgurdan yadda ya dauki rayuwa ko yadda ya fahimce ta ko yadda ya samu kansa a ciki abu ne mai saukin fahimta amma dai wanda da yake kan hanya to wannan matafi ne bil ittirab in ya isa wani gari to hukuncin da gurgurdan yadda ya dauki kansa a garin ne ko aikin da ya kai shi garin ko abin da ya kai shi garin ko dadewar shi a garin ko sabon da yayi da mutan garin kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan makka ne haihuwa uwa da uba amma tun da ya kaura ya koma madina in ya bi makka ya lissafa kansa a matsayin matafi amma Uthman shi ma kaura yayi shi ko in ya dawo makka sai ya ce shi har yanzu gida yazo a wurin shi ya fassara shi har yanzu a makka a gida yake kaga kowa ya fassara wa kansa ne yadda ya fahimci waqi'in abin da ke faruwa gare shi haka mutanen sahabbai da suka yi kaura suka tafi Sham galibi zamanin daular Bani Umayya da suka zauna a can sai suka dauka kawai to yanzu nan gida ne daga cikin su akwai wanda in ya zo Madina sai ya kasu daga cikin su akwai wanda idan ya zo Madina sai ya ga ya dawo gida ne karanta labaran sa a cikin Musannad da Ibn Abi Shayba da makamantan su yadda suka mu'amalanci waɗannan nafilfi da makamantan abubuwa irin waɗannan abinda ake so jama'a mu gane mu tafarkin mu shine bibiyan tsarin da sahabbai suka rayu da yadda suka yi addinin su to wannan shine abin da muka register cewa shine irin addinin mu akan shi muke rayuwa to ba su da matsala game da wannan kowa yana makan shi hukuncin da haka ya dauka haka ya ginu da gurgurdan yadda ya fahimci wannan sura ta zaman gida ko ainihin halin tafiya na'am na'am na'am
amma in ya zama na an kamar bai samu sallah ba
na'am
ya zama yi sallarsa
na'am
yi kasar
daidai ne wannan da yake idan mun je babin kasuru zamu yi magana akan wannan game da sabanin da malamai suka yi game da shin mai kasuru ya bi mai cikawa in ya bi shi zai cika ko zai sallame tashi to zamu je babin insha Allah kuma zamu yi magana gurgurdan abin da Allah ya sauka mana daga maganganun malamai daga ainihin su Ibn Hazm da su Mala Albani da su ainihin al-Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi Imam an-Nawawi duk suna da maganganu akan waɗannan kuma Allah ya kai mu insha Allah zamu tattauna maganganun kuma mu ji menene takikin da malamai suka yi da akwai maganganu kala-kala game da waɗannan amma a takaice surar da ka faɗa daidai ce babu laifi akan haka insha Allah na'am qiyamul layl na'am qiyamul layl ma ba a yin shi idan kana matafi san da kake kasu sai dai ka takaitu akan wutiri kaga sunanin rawatib din nan sun fi qiyamul layl karfi amma ba a yin su azumi shine aka baiwa matafi dama ko yayi ko da nafila ne in ka saba ko kai ko ka bari ko kana tafiya ko kana halin zaman gida ga wanda ya saba yin azumin litinin da alamis ko ayyamul bid ko makamancin haka ko ma har ramadan to shi zabi ne in ka so kai in ka so ka bari ko da nafila ne mu ji wannan jama'a azumi matafiyi na iya yin azumin nafila amma sallah wajen sallah matafiyi an rage mishi sallah wanda aka rage mai akan sa ake so ya tsaya to da hadisin muslim na cewa Allah yana so ya ga kuna aikata saukin da ya muku kamar yadda yake so ya ga kuna kulawa da abubuwan da ya daura muku na wajibai da haka jama'a mu gane wannan insha Allah wallahu ta'ala a'lam sai malam yace na'am sunnatul abin nan ko
taitar masjidi kware zai iya yi saboda sunna ce wannan mai sababi zai iya yin ta wa kad ikhtalafa al-fuqaha ayu salataini akad yace malamai sun yi sabani tsakanin wutiri da sallar sunnatul fajr wacce tafi karfi ala qaulaini zantuka guda biyu wala yumkinu tarjihu bi ikhtilafil fuqaha fi wujubil wutri yace ba zai yiwu ayi tarjihi game da sabanin da malaman fiqhu suka yi akan wajibcin wutri ba akwai malaman fiqhu da suke ganin wutri wajibi ne kaman hanafiya faqad ikhtalafu aidan fi wujubi sunnatul fajr haka nan ma akwai sabanin da akai wasu suna ganin cewa raka'atul fajr ita ma wajibi ne a wurin sallar asuba raka'a hudu ce wasamaitu shaykh al-islam ibn taymiya yaqulu sunnatul fajr tajri majra bidayatul amali naji ibn taymiya na cewa sunnar ainihin wato sallar raka'atul fajr tana gudana ne magudanar farkon aiki wal witru khatimu shi kuma wuturi shine karken aiki kenan ma'ana ibadojin wuni to farkon su mabudin su shine raka'atul fajr sannan karken su shine wuturi daka ba magana a ce wace tafi ko wace walidhalika kana annabi sallallahu alaihi wasallama yusalli sunnatul fajr wal witr bi suratay al ikhlas dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallata sunnar ainihin wato al fajr da kuma sallar witrin dukkanin su yakan karanta suratul ikhlas wa huma al jami'atani li tauhid al ilmi wal amal domin wannan sura tana dauke da ainihin tattara tauhidi na aiki da kuma na sanin Allah qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan sura kamar da hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim cewa qul huwallahu ta'dilu thulthal qur'an suratul ikhlas daya take da daya bisa ukun alqur'ani saboda daya bisa ukun alqur'ani bayani ne akan tauhidi kadaita Allah a cikin sunayensa da ainihin ayyukansa da kuma kadaita Allah a wajen bauta ita ko wannan sura ta takaitu ne akan wannan karatu akan wannan babi din sannan kuma saboda wannan bangaren shine bangare mafi muhimmanci dake tseratar da mutum tauhidi fiye da duk wani abu fiye da duk wata ibada ko wasu halaye na gari ko duk wani abin da ake yi a samu lada domin shi ikhlasi shi kadai na iya tsirar da mutum amma ma'ana shi tauhidi shi kadai na iya tsirar da mutum amma ayyuka na gari da sauran abin da ake a samu lada ba sa tsiratar da mutum sai in an hadu da wannan ikhlasin kuma ya amal minas salihati wa huwa mu'min wanda ya aikata nagari alhalin yana da imani to sai manzon Allah in zai fara aiki na addini a kowane wuni da asuba din nan sai karanta suratul ikhlasi haka idan zai cike aikin shi na karke wanda daga shi zai yi bacci nan ma sai karanta suratul ikhlasi saboda mene akwai tauhidul ilmi wal amal akwai kuma tauhidul ma'rifati wal irada tauhidi na sanin Allah da sanin ainihin irada Allah wa tauhidul iqadi wal qasdi da kuma tauhidi na kudircewa da kuma yin abu ainihin wato da ikhlasi shine al-qasd da nufatar Allah intaha magana ibn taymiya ta kare anan wanda malam ibnu qayyim al-jawziya ya dauko mana amma ina ganin jama'a saboda kurewar lokaci wannan karatun mu tsaya anan sai mu tashi wa qadi khalafal fuqaha saboda akwai maganganu manya da ya kamata zamu ji su zai ambata kuma Allah su zamu ƙara wasu bayanai da malamai suka ambata dangane da falalar ikhlas da yadda ainihin Allah ya bata wannan daukaka da falala da maganganu da malamai suka yi akan haka zamu ji su insha Allah a tattakaice a karatu na gaba muna roƙon Allah ya sa mu dace Allah ya gafarta mana kurakuran mu Allah ubangiji ya iya mana Allah ya ji kan magabatan da suka gabace mu akan ainihin wannan da'awa ta salafiya musamman a wannan makaranta ta mu muna addu'a ta musamman ga malamin da ya kafa wannan makaranta babban malami malam Muhammad awwal Adam al-Albani Allah ubangiji ya gafarta mishi ya mishi rahama ubangiji Allah ya bashi daukakar da yake bai wa mutanen da aka kashe su bisa zalunci da shi da dan sa Abdullahi da matar sa Ummu Abdul Barri Allah Ubangiji ya maye musu abin da suka bari na ƴan uwa da zuriya da dalibai da da'awa. Allah ya ci gaba da kai mishi ladan ayyukan alkhairin da yi. Allah Ubangiji ya gafarta mishi kurakuransa da shi da sauran wanda suka rigaye mu daga cikin ƴan uwa da abokai da iyaye da sauran musulmi gabaki daya. Allah ya sa mu mu cika da imani. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.